nun ta bayanai akan batutuwan coronavirus da lida 74 da aka fara ganowa a huskan farko ta bullar wannan cuta a birnin Wuhan. Dominic Daya, dan asalin Australia, masanin cuta mai yaduwa, ya ce an baiwa rukunin takaitattun bayanai amma ba gundarin bayanai da suke bukata ba, wanda suka hada da tambayoyi akan marasa lafiya da matakan martani da kuma sharhi akan martanin. Daya ya ce rukunin ya hakikance wurin tambayar bayanai, ya kuma ce ba shi da cikakken hujjar da rukunin bai samu bayanan da yake bukata ba, amma kuma ya ce jami'an WHO suna ganin sun samu wadatattun bayanai fiye da abin da suka taba samu a shekarun baya. Oxford da kamfanin har da magunguna ta AstraZeneca sun sanar cewa za su gudanar da gwajin rigakafin coronavirus a kan kananan yara 300.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makiri zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, kungiyoyin rajin kare haƙƙin demokuraɗiyya sun fara yi wa 'yan ƙasar hannun kan mai sanda, bayan la'akari da sabon salo da 'yan siyasa suka ɓullo da shi a wannan lokaci na yaƙin neman zaɓe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Lura da yadda 'yan siyasa suka fara amfani da wasu kalaman da ka iya tasiri a kawunan magoya baya wajen tayar da zaune tsaye a wannan lokaci da yaƙin neman zaɓe yakan kama a nan Nijar, ya sa haɗin gwiwar CDR kilan taron manema labarai da nufin taka burki ga masu yunkurin shimfiɗa wannan sabon salon siyasa, kamar yadda kakakin waɗannan ƙungiyoyi Anda Garba Musa ya mana ƙarin bayani.
Kana ganin akwai gungu na 'yan siyasa waɗanda ka zakkuwa da sun samu hili an buɗe kamfani, suna gayin kallamai waɗanda ba su dace ba, suna gayin kallamai irin na santar da zaune tsaye, suna kira ga 'yan ƙasa kamar a yi wani rikici ko a yi tashin hankali zaɓe in ka ba su samu ba. Shi na maka ƙara kwatanta ma 'yan Nijar, duk da Musa sun sani kar su saurari wannan batu wanda bai dace ba. Su yi aiki da dokoki na ƙasa, su yi aiki da doka wa gata mu ta kwad electoral kundi na zaɓe, kuma su mutunta irin waɗanga dokoki na zaɓe don mu ƙara bada mu zama misali cikin duniya. Muna kira ga duk 'yan Nijar, duk inda suke, kar su saurari batu da inda zai hitowa inda ba na ƙwarena ba. Su yi aiki su san da bori guda ne muke masu tsahi, ba mu da wata ƙasa banda Nijar. Kenan 21 ga wata su hito dahi su yi zaɓe, su zaɓi shugaba wanda zai kai ƙasarmu gaba.
Shi ma shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta kadar da son Allah da bashi ya ce akwai alamar kaucewa ƙa'ida a yanayin da yaƙin zaɓe yake gudana a halin yanzu.
Babban mutum wanda ka san kai da kanka ka san ya bauta ma ƙasa ga, sai ka zo ka ci zarafin shi kuma ka san haji ko kishiyar. To kaga irin wannan abin shi wai ka rikici wannan siyasa a Venezuela, wannan zage-zage. To ya kamata 'yan siyasa su mu mutanen su magana, su tabbata siyasa ba zancanci mutunci bane. Wannan abubuwan da suke na zage-zage na cin mutunci ya kamata a daina shi, kuma su tabbata akwai doka ba wanda abin.
Ƙasashen duniya sun yaba wa Nijar da jama'ar ta saboda yadda zaɓukan watan Disamban 2020 suka gudana cikin kwanciyar hankali. Dalili kenan ake ta jan hankulan magoya bayan Bazoum Mohamed da na Muhammad Usman su yayyafawa zuciyarsu ruwan sanyi, don ganin komai na zagaye na biyu na zaɓen 21 ga watan Fabrairu ya gudana cikin kwanciyar hankali, ta yadda wanda ya sha kaye a wannan fafatawa zai rungumi kaddara ko kuma ya bi hanyar da doka ta tsara wajen ƙalubalantar sakamakon zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla farar hula guda, kana ya jikata wasu guda 7 a Mogadishu babban birnin Somalia da safiyar yau Asabar. Fashewar da ta auku a kusa da wani shingen jami'an tsaro ta lalata akalla motoci da dama a cewar hukumomi da shaidun gani da ido. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa cewa direban motar ya ki ɗaukan umarnin da aka bashi da ya tsaya, nan take sojoji kuma suka buɗe wuta akan motar yayin da motar take kutsawa ta wuce shingen farko kafin ta isa ga shinge na biyu, sai dai babu wani da ya ɗauki alhakin kai wannan halin nan da nan. Halin ya faru ne a kusa da ginin majalisar dokoki da kuma fadar shugaban ƙasa. Ƙungiyar Al-Shabab a cikin wannan lokacin ta yi barazanar kai hari a rumfunan zaɓe a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. A karshe kungiyar tarayyar Turai ta yi kira a yau Asabar ga China da ta janye takunkumin da ta dora wa shirin labaran duniya na BBC a wani matakin martani na kwace izinin daukar labarai da Burtaniya ta yi wa kafar yada labaran gwamnatin China. Tarayyar Turai ta faɗa a wata sanarwa cewa matakin Beijing ya ƙara kuntatawa yancin faɗar albarkacin baki da kuma damar samun bayanai a cikin iyakarta. Kani ya saba wa dokokin ita China kanta da sanarwar ƙasa da ƙasa akan yancin bil'adama. Sanarwar ta kuma ce sanarwar da Hong Kong ta bayar cewa kafar yada labaranta za ta daina daukar shirye-shirye daga BBC yana ƙara gurgunta yancin walwalar faɗa albarkacin baki da ke faruwa a yankin da ba shi da cikakken yanci na cin gashin kai tun bayan kafa wata dokar tsaron ƙasa da aka dora wa yankin a shekarar da ta gabata.
To a gaida Babu Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya adadin Fulani 'yan gudun hijira daga kudancin kasar zuwa jihar Kaduna na ƙara ƙaruwa a yayin da shugabannin Fulani ke nuna damuwa game da abin da ka iya biyo baya. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikra ya aiko mana.
Bayan ba da wa'adinta da Fulani makiyaya daga daji da gwamnatin jihar Ondo ta yi a kwanakin baya, wasu Fulani suka fara ƙaura zuwa arewacin Najeriya domin neman matsuguni a ɓangarori daban-daban. Shugaban kungiyar Miyar ta Allah ta Fulani a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tugga ya ce yanzu haka akwai Fulanin da suka yi ƙaura akalla guda 4,000 a kudancin jihar Kaduna.
Suna baje nan dazuka nan, wasu a biri-biri za su a hanya. Yanzu a Kaciya an samu magidanta 150, iyalin sun kai wajen 4,000.
Sun taho da dabbobinsu ne?
Dabbobi na baya.
Ba kwa ganin kila cewa wannan kuma zai ƙara kawo wata damuwa tunda wato dan guraren da ake kiwon makila zai zo ya kaɗan?
Eh mana ai dole zai yi ina wurin kiwo ba wurin kiwo ai matsaloli ne kawai a tafi zai sake taruwa iri iri.
Yanzu menene babbar damuwar ku?
Eh damuwar mu yanzu na farko tukuna abin da za su ci kuma suna baje a waje da yara kanana. Kaga na farko tukuna a taimaka musu daga nan sai kuma a shawari a duba menene ya kamata a yi domin kaga wurin nan zai cika ne dan a rasa ya za a yi.
Tuni dai wannan tururuwar Fulani zuwa kudancin jihar Kaduna ta fara kawo fargaba. Musamman ma dai ganin yadda yankin ke yawan fama da rikice-rikice. Sai dai duk da haka kuma masana harkokin tsaro na ganin hakan ka iya zama sanadin kawo ƙarshen matsalolin tsaro a kudancin Kaduna. Manjo Hayashin kuma ritaya na cikin masana harkokin tsaron da ke da irin wannan ra'ayi.
Akwai aiki ga hukumomin mu musamman a nan arewacin Najeriya. Sai dai kuma har ila yau suna iya amfani da wannan dama a samar da zaman lafiya a shi wannan yanki. Dalili ko shi ne yanki ne wanda ya dade yana fama da wannan rikice-rikice tsakanin Fulani da wa'en suka gizo. To kasancewa wa'annan Fulani masu tarin yawa da suka zo wannan wuri zai iya yiwuwa su wa'annan 'yan gari in sun karɓe su an yi zaman lafiya da su sanadiyarsu sauran Fulani da ke zuwa daga waje su kawo farmaki yanzu za su iya denawa. Ko dai ya Allah in wa'annan Fulani da suka yi ƙaura suka sa baki a ku bari abin da kuke yi mu ma ga mu yanzu mun zama 'yan wurin nan kuma mutanen sun karɓe mu. Ko kuma ya Allah a'a kasancewa da kansu ganin da 'yan uwansu sun zo wannan wuri suna iya daina kawo wannan farmaki. Amma dole kan gwamnati sai ta tashi tsaye musamman tun da sun riga sun zo. To tun yanzu a nemi shugabanninsu a zauna da su a nuna musu zaman lafiya ake so su yi. Matuƙar ba za su yi zaman lafiya ba to a nan ma fa ba za a ƙyale yanda suke so ba. Kuma a nuna musu duba da inda suka baro sanadiyar tsangwama da ake musu.
Shi kuwa shugaban ƙungiyar Miyar ta Allah na jihar Kaduna Alhaji Usman Tugga cewa ya yi tun da dai akwai matsala to wajibi ne fa sai gwamnatocin arewa sun taimaka.
Akwai damuwa kawai idan an yi yawa za a samu damuwa domin ana tattalin zaman lafiya ne amma ta kama dole ne kawai a karɓe su. Kyawara kenan gwamnonin nan su magana da gwamnonin su domin wannan abin ba zai zama alheri ba zai zama damuwa mai yawa. Mutane suna zaune wani ma shekara 60 ai kowa ya ga abin da ya faru to a ce a yi shiru haka a kyale a ci gaba da wannan abin zai zama damuwa.
Wannan matsala ta barazanar koro Fulani dai ta sa wasu gwamnatocin arewa yanke shawarar tsara kiwo na zamani musamman ma dai ta hanyar turke Fulanin guri guda da kuma samun musu kayayyakin more rayuwa. Abin da wasu kuma ke gani aiki ne mai wahalar da zai iya ɗaukar lokaci. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai muna Najeriyar inda masana da kwararru a kasar ke ci gaba da tafka muhawara dangane da yin sulhu ko akasin haka da yan bindiga dadi a jihohin arewa maso yammacin kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Biyo bayan kara kasancewar matsalar tsaro irin yan bindiga dadi a yammacin arewacin Najeriya, wasu daga cikin gwamnatocin jihohin sun shiga sasantawa da yan bindigar. Zamfara wacce ta fara wannan sulhu ta ce kwalliya na biyan kudin sabulu, a cewar Zailani Baffa mai magana da yan gwamnan jihar.
Mulkin yakin sun kuru ne a ce maka wai wuta kawai da za ta yi maganinsa. A duk duniya a tarihi babu inda aka taɓa samun nasara a wannan, sai an yi zama a tebur an yi wannan sulhu. Kuma ma'ana a nan shi ne abin da gwamnatin Zamfara ta gani shi ne ta fitar da abin da ake kira carrot and stick approach. Duk wanda ya yarda da sulhun nan sai a zauna da shi lafiya, wanda kuma bai yarda da sulhun nan ba a yi maganinsa. Abin da muke yi kenan. Kuma shi ne kawo mana wannan zaman lafiyar da har yau jama'a suna walwala, suna zuwa kasuwanninsu, suna zuwa ofisoshi ana abubuwa, har abu ya sauki a kan muna abin da yake faruwa a baya.
Jihohi irin su Kaduna da Katsina da ke makwabtaka da Zamfara sun ce babu ruwansu da wani batun sulhu. A baya nan dai babban malamin addinin Musulunci Dr. Ahmad Gumi ya fara bin yan bindigar har cikin dazuka yana musu wa'azi. Kuma na tambaye shi duba da yadda aka samu rarrabuwa tsakanin gwamnatocin jihohin da ke wannan shiya akan wannan batu na sulhu, ko yanzu menene abin yi?
Abu ne mai sauki, nama ne aka kawo, wani ci a soya, wani ci a fife soup, me fife soup ya fife soup din shi, me soya wa ya soya, amma ga wanda zai aiki. Tun yaushe ake yaki da su, me yakin ya yi yaki, me sulhu ya yi sulhu, amma ga wanda zai ci nasara.
Amma yanzu kai takamaimai da ke ka gana da mutanen nan, kana ga wani mataki ne zai fi yin tasiri?
Ba wanda zai tasiri sai wannan sulhun nan, domin me na gaya maka yanzu ba maganan wannan kama mutanen da suke suna azabta mutane ana neman kuɗi, kuɗin neman sayan makamai ne na yaki.
Amma dokta wani na cewar kamar mutanen nan sun saba da garkuwa da mutane suna samun miliyoyin kuɗi.
Babu wani abin jin daɗi tare da su, abinci ma da kyau suke ci, sannan kuma kuɗin nan da yawa ma akwai mutanen cikin gari har jami'ai su wanda suke tare da su akwai su suna karɓan kuɗin da ake garkuwa da shi.
Masana tsaro irin su Eya Komodo Babagamawa mai ritaya na cewar a yi taka tsantsan.
Ko irin waɗannan sulhu an yi su a baya kuma ba a ga wani fa'idan su ba, to daga wannan ya riga ya shige kuma ba zai hana a yi wani abu a gaba ba. Saboda haka wannan sulhu da ake yi ba hurumi ba ne na waɗannan mutane, hurumi ne na jama'an tsaro. Su suka san me ya kamata a yi, ba yadda za a yi mutum ya ɗauki makami ya lankaya ya zo wurin da ake sulhu da shi. Wannan ba daidai ba ne, a bar jama'an tsaron nan a goyi ba domin su yi maganin waɗannan abubuwa da ake yin su ba bisa doka da oda ba. Duk wanda ya ɗauki doka hannunsa dole a hukunta shi, kuma dole doka ta yi aiki. Waɗannan jama'an tsaro a bar su su yi aikin su, ba daidai ba ne mutane su ga ayyukan da ba nasu ba. Mu hankali, mu hattara, mu ga waɗannan abubuwa a kai da a baya an samu nasarori a kai, an daina abin da ake yi. Kuma mutanen da suka ɗauki doka hannunsu dole a hukunta su.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda za a samu tasiri ko akasar haka na yin sulhun ko kuma ƙin yin sulhun. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya zai leka a kasar Ghana ne domin duban irin gangami da ayyuka da hukumomin kasar ke yi na neman rage yawan hatsarin ababen hawa. Hukumar kiyaye hatsari ta kasa ta National Road Safety Authority a Ghana ta kaddamar da wani gangami mai take Arrive Alive, ma'ana a iso da lafiya. Manufar wannan gangami mai take Arrive Alive ita ce rage yawan hatsarin ababen hawa a kasar Ghana. A cewar babban daraktan hukumar ta Road Safety Mrs. Mary Obriyebuwa, wannan gangami ɗaya ne a cikin ayyuka da dama da hukumar take yi na rage yawan hatsarin motoci akan hanya da ke sanadiyar asarar rayuka da dama da kuma munanan raunuka da galibin mutane ke kai ga nakasa. Shugaban taron safety ta ce ta gano cewa a cikin watanni uku kusa da karshe shekarar 2020 an samu hatsari da dama akan hanyoyi a kasar Ghana. Ta ce hatsarin ababen